ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjidud Da'awati wal Irshad a unguwa ta Cité de Pté a garin Niamey inda muke gabatar da karatun Littafin Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa a idan ba aminta ba har yanzu muna a cikin kitabun nikah ko kahin mu ci gaba akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam ina da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko shine menene hukuncin wani garin magani sha da ake kawowa daga kauye ana cewa shan sa yana maganin baki ma'ana tsari ne daga baki me hukuncin shan irin wannan maganin ban san ko kun san irin wannan maganin ba ko duk wanda suke da dangi a kauye sun san ana kawo musu shi ba ma a kauye ba hatta a birni ana kawo shi ban mantawa lokacin muna cikin tsanani ma'aifiyar mu tana sa mu dole mu sha shi to lokacin muna dan cikin dan zahir-zahir karatu sai muka ce ba mu ƙara shan wannan magani muna ganin shirka ne mun gane ko dayid wannan maganin magani ne wanda ya halatta asali malaman usul suke cewa al-aslu fi dawa'i al-hill illa bi dalil ma'ana asali a cikin kowanne irin magani shine halacci kowanne irin magani ya halatta a musulunci sai da dalilin da ya nuna cewa wannan maganin bai halatta ba kuma idan kaji an ce magani bai halatta ba to dai cikin biyu ne imma ya kasance wannan maganin asalin sa haramun ne asalin sa cin sa haramun ne an yi sa daga haram ne kamar irin magani da giya kamar irin magani da najasa ko kuma ya kasance a cikin maganin akwai surkulle me ake ce ma surkulle shine sihiri da tsahi to idan akwai a cikin wannan kenan ba maganin ba za a yi amfani da shi ba amma duk maganin da yake wufinta da wa'annan abubuwan guda biyu to ya halatta a yi amfani da shi a matsayin magani to kenan wannan maganin da ake cewa maganin baki sai mu diba mu gani shin ice ne zallarsa ko kuma a'a bai an debo sa a matsayin ice sai an yi wani surkulle a cikin sa ni dai a iya sani na babu wani surkulle da na sa ana yi a ciki idan kuma akwai wani surkulle kenan wanda ya sani sai ya gaya mana in ya so tun yanzu mu yi taka tsantsan da shan irin wannan magani wannan shine kenan insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa likulli da'in dawa ma anzala Allah da'an illa ja'ala lahu shifaa kowanne irin cuta tana da magani sannan babu wata cuta da Allah ya sabkar face ya sabkar mata da magani kenan magani matukar dai a cikin itace ne ba za a cewa ba akwai haramci a cikin insha Allah sai mai tambaya tambayar shi ta biyu har yanzu yake cewa ya mutun zai ya wanke zuciyarsa daga kyashi da hasada mun gane ko shine tambayar sa ya mutun zai ya tsarkake zuciyarsa daga kyashi da hasada a tabbas duk mutunin da ya damu da addinin sa ya damu da lahirin sa idan yana fama da irin wannan hasada da kyashi sai ya nemi maganinta shi yasa malumai suna sa hasada da kyashi a ɗaya daga cikin abin da suke ce ma amradul qulub ma'ana ciwukan zuciya zuciya tana da wasu cututtuka wanda ba sa bayyana mutum da yake jin abin sa to idan yana ɗaya daga cikin wannan shine hasada da kyashi mun gane ko kenan malumai suna ba da shawarori da yawa a wajen abubuwan da zai taimaka ma mutum a wajen wanke zuciyarsa daga kyashi da hasada daga cikin hanyoyin da mutum zai bi ya wanke zuciyarsa daga kyashi da hasada shine yawaita addu'a yawaita addu'ar Allah ya madaukakin sarki ya wance masa zuciya yana ɗaya daga ciki Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wal hiqdi wal hasadi dukkan wata addu'a dai wadda ta kumshi ma'anar tsarkake zuciya idan mutum yayi ta ya yawaita yin ta Allah madaukakin sarki zai taimaka masa akan wannan abu na biyu kuma shine ka rage yawan kallon waɗanda suka hika don mafi yawanci abin da yake kawo hasada shine kallon wata ni'ima da Allah ya ma wani Allah ya yi ma wani wata ni'ima wanda kai bai maka ba to dalilin wannan sai kai ta kyashin sa ina ma a ce ta komo gare ka mun gane ko wannan shine kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu mahita akan irin wannan yake cewa unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'mata Allahi alaikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ko da yaushe ku zan kallon waɗanda kuka hi ba waɗanda suka hi ku ba wannan shi zai sa ba za ku raina ni'imar da Allah ya muku ba idai kasance a ko da yaushe kana kallon masu mota ko da yaushe masu mota kake kallo alhali kai moto nake gare ka to ba za ka gode ma Allah ba to shi yasa irin wannan sai manzo Allah ya ce a ka san kallon wanda kai ka hi su idan kallon mai moto idan kallon wanda velo ke gare sa idan kallon wanda bai da ma kawa hunde yake tahiya da su wannan shi zai sa ka gode ma Allah domin Allah ya hihita ka akan wani kenan abu na biyu kenan abu na biyu da yake taimaka a wajen wanke zuciya daga hasada shine a kasan ka sa a cikin kanka akan cewa ita hasada fa rishin ladabi ne ga Allah madaukakin sarki hasada rishin ladabi ne ga Allah madaukakin sarki akwai ɗaya daga cikin wasu ɗaya daga cikin malamai ɗaya daga cikin salaf da yake waƙe yake cewa aya hasidan li ala ni'mati atadri ala man asata al'adab asata ala Allah fi hukmihi li annaka lam tarda li ma wahab ma'ana waƙe ne yake cewa yake cewa ya kai wanda kake mini hasada shin wai ka san waye kake malahi yace Allah ne kake ma rashin kumiya yace domin kana ganin Allah ya sa abu ba a inda ya dace ba lokacin da kake kyashin wani da Allah ya masa wata ni'ima kaman kana zargin Allah ne ya Allah bai dace kama wani kaza ba dan me zaka mishi kaza kinan hitona hito ne kake dawa da Allah madaukakin sarki sannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da zai taimakawa wajen wanke zuciya daga hasada shine ka san da cewa wai hasadar da zaka ma mutum ba za ta taba cutar sa ba duk hasadar da zaka yi masa ba za ta taba mi ba ba za ta taba cutar sa ba asali sai dai cutar ta komo izuwa gare ka mun gane ko sai dai cutar ta komo izuwa gare ka domin zaka kare da zunubi da abin da ya kama da haka sannan yana ɗaya daga cikin abin da yake taimakawa shine duk wanda kashi kana kyashin sa kana hasadar sa to kai kokari ka san kyautata masa ka san yi masa addu'a mun gane ko idan kana yin haka to Allah zai waro zai ɗebe wannan kyashin da kake masa da hasadar da kake masa da abin da ya kama da haka da ƙarshe dai yana da kyau mu san da cewa hasada mugun ciwo ne ya zo a wani hadisi wanda bana da tabbacin ingancin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulu al hasanat kama ta'kulu an-narul ushub manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina muku kashedi da yin hasada domin ita hasada tana cinye ayyukan alkhairi na mutum kamar yanda wuta take saurin cinye karmami wannan shine kenan sai mai tambaya ta gaba tambaya ce a bisa kan maudu'in da muke akan sa shine ma'ana maudu'i na aure na saki yake cewa menene hukuncin wanda ya saki matarsa yayi mata wuta ma'ana saki uku a lokaci guda bayan ta koma gidansu sai wani dan dangin su yazo yana tambaya wai shin da gaske ne kai saki matarka sai yace eh na sake ta saki uku an jima kuma wani ƙara komowa wai da gaske ne ka saki matarka yace eh tabbas na mata saki guda uku wuta nayi mata wuta maka zahiri mun gane ko wannan tsici tambayar to shi yanzu tambayar da yake so ya sani ya ne hukuncin wannan kalaman da ya ta maimaitawa mun gani a cikin hadisi akan cewa saki uku a lokaci guda ana bashi hukuncin saki guda ko a asalin shari'a ko wannan shine to shine yake cewa to wannan kalaman da ya ta maimaitawa daga baya da aka tambaysa shin suna bada hukuncin wani saki sabo ko kuma a'a amsa anan shine ba sa bada hukuncin sabon saki mun gane ko domin shi idan an kai saki guda wani saki baya iya komawa sai idan ya maido ta misali yace na sake ta na sake ki sai daga baya yace na maido ki bayan ya maido ta kuma sai yace ya sake ta to a wannan lokacin sai a kilga saki nawa saki biyu tunda kome ya shiga a tsakani matukar kome bai shiga a tsakani ba ba a kilgan wani saki misali da zaka saki matarka saki guda duk da kace ai na saki matata duk da kace ai na saki matata wannan kamar labari ne kake badawa ba yana dokar hukuncin sabon mi ba sabon saki wannan shine kenan sai tambaya ta karshe shi ma wannan daga wani dan uwa abokin karatu shi ma yake cewa menene hukuncin shi ma har yanzu akan saki ne yace meye hukuncin matar da ta nemi mijinta da ya sake ta sai ya doko takarda ya rubuta ni wane na saki sai ya tsaye da rubutawa ya dauki takarda yasa aljihu ya fasa rubutawa mun gane ko yace to wannan rubutun da ya fara yi sakin ya tabbata ko bai tabbata ba shine tambayar mun gane ko wannan shine kenan amsa anan shine saki yana samuwa ne ta hanyoyi guda uku hanya ta farko idan daga mission ne yana hitowa ne ta hanya guda biyu hanya ta farko shine ya fadi da bakin sa yace na sake ki to ko bai rubuta ba ko da bai rubuta a takarda ba shikenan hanya ta biyu shine ba zai fadi da baki ba amma kuma zai rubuta da ya rubuta shikenan mun gane ko kenan wancan ta hanyar magana wannan ta hanyar mai ta hanyar aiki ko kuma ya kasance ta hanyar aiki da rubutawa na sake ki kuma ya rubuta ya muka mata mun gane ko to a wannan wurin za a tambaye sa kamin ya fara rubuta takardar ya furta cewa ya sake ta ko kuma a'a ya fara rubutawan ne bai furta ga bakin sa ba mun gane ko idan kenan bai furta da bakin sa ba kenan abin yana a cikin mi yana a cikin zuciyarsa sai hannu ya fara aiwatarwa to anan abin da zai walwali muna wannan iskalin shine akwai kaida a wajen malamai da suke cewa hadithun nafsi ma'fuun anhu ma lam yuqarinuhu kalamun aw amal hadithun nafsi ma'fuun anhu ma lam yuqarinuhu kalamun aw amal ba'ana duk labarin zuciyar da mutun zai yi ba za a masa hukunci da shi ba Allah ba zai kama sa da shi ba sai idan ya samu ta hanyar abuwa guda biyu yayi aiki da abun ko kuma ya fadi abun aiki shine misali in wajen saki ne ya rubuta magana shine yami ya furta da bakin sa to a wajen rubuta wanne ya fara ya ida rubuta ko bai ida ba bai ida ba ko kina hukunci yayi saki yayi ko bai yi ba saki bai yi ba mun gane ko tunda ni wane na saki ka sakiwa malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin rukunai ko sharadin saki a samu almahal wa aka ma sakin shine almahal to lokacin na saki wa ka saka kun gani ko kinan babu almahal kinan sharuɗin saki busu cika ba mun gane ko kinan wannan sakin me yake da suna malamai suna ba da fatawar cewa wannan saki bai yi ba kinan matarsa tana a matsayin matarsa har yanzu insha Allah idan ba a manta ba a yau zamu tashi asali zamu tashi sabon babi ne to akwai hadisin da muka tsallake shine hadisin Ibn Abbas mun gane ko hadisin Ibn Abbas mala yake cewa an Ibn Abbas radiyallahu anhuma an ga wurin ko jayyid an karbo daga Abdullahi dan Abbas yardar Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maza Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yace law anna ahadakum idha arada an yati ahlihi da a ce dayan ku idan ya so ya zo ma iyalin sa ma'ana wazan kwanciya qala zai ce bismillah da sunan Allah allahumma jannibna ash-shaytana ya Allah ka kawar muna da shaytan وجنب الشيطان ما رزقتنا سننك نيسنتر da shaytan daga abun da zaka arzita mu manzo Allah ce da mutun zai fadi haka fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun to idan aka kaddara tsakanin su da a wannan kwanciyar fi dalika a cikin wannan kwanciyar lam yadurruhu ash-shaytanu abadan shaytan ba zai cute sa ba hal abada wannan hadisin Ibn Abbas ne yake cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce dayan ku idan ya zo kwanciya da iyalinsa zai ce bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana manzo Allah ce da mutun zai fadi wannan kalimar wannan addu'ar to idan Allah ya kaddara samun da ta dalilin wannan saduwar da suke to wannan dan shaydan ba zai cutar da shi ba ma'ana shaydan ba zai yi dalilin shigarsa a cikin wuta ba an gane ko kinan wannan hadisin yana muna bayani ne dai daga cikin ladubba na kwanciya da iyali wannan hadisi yana nuna ashe babu wani abu a cikin rayuwar mu ta duniya da lahira face addinin mu ya karantar da mu ita wannan shi yasa addinin musulunci ya huce ya kire kowanne addini idan muka dauki addinin kristanci me yake da suna akwai shari'o'i da yawa wanda babu a cikin addinin su mun gane ko yana ɗaya daga cikin shari'o'in misalin rabon gado addinin kristanci babu yanda ake rabon gado mun gane ko asali suna yi ne yanda suka isko mutanen garin da suke idan suna cikin musulmai za su yi aiki da na musulunci idan suna a ƙasa ta masu bautar gumaka za su yi ta tasu ne amma mu kuma musulunci mu babu wani abu face addini ya karantar da mu shi daga cikin sa hatta ladabi na kwanciya da iyali mun gane ko kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutun ya fadi wannan addu'ar lokacin kwanciya to Allah zai sa ma dan da suka samu ta dalilin wannan kwanciyar kariya daga shedan sai dai idan muka lura application wannan addu'ar mun gane ko application inta akwai wahala ana aikin ta akwai wahala domin idan aka zo a wannan wurin abin sai dai illa man rahim Allah sai wanda Allah ya so mun gane ko wataran baka ma tuna sai an kare abin da ya kama da haka ko kuma sai ma ka tashi da sahaika tuna ka inna lillahi ashe je ban mai addu'a ba mun gane ko kuma kaga an samu daki na shiga matsala wannan shine kenan kenan yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka wa mutum ya samu aiwatar da wannan addu'ar shine ya koya ma matarsa ita matar ba a ce ta karanta ba mun gane ko babu dalilin da ya nuna ita ma za ta karanta amma su malamai suna ganin ita ma tana iya ta karanta to kenan ita ma ka koya mata ka ce mata kuma ta san tuna maka in ka manta ta yi wannan mun gane ko da abin da ya kama da haka domin addu'a ce mai matukar muhimmanci tana ɗaya daga cikin abin da zai sa ma ɗiyanka kariya daga shedan wanda kuma abu ne wanda kowanne musulmi ke fatan ya samu da wanda ya samu kariya daga shedan Allah ya kare ɗiyanmu daga shedan da mu gaba ɗaya sai a yau za mu tashi a sabon babu sadaqi babi mai bayani akan sadaqi mun gane ko jayyid me ake ce ma sadaqi kuma menene matsayin sadaqi a wajen aure malaman fiqhu suna cewa sadaqi huwa al-iwadu alladhi fi nikahi aw ba'dahu lil mar'ah mun gane ko ma'ana sadaqi wani me yake da suna wani kaman me ake ce ma kudin da ake biya idan ka sai wani abu lokacin da zaka ba mutum kudin shi na abin da ka sai gare shi me ake ce musu wannan kudin ka sai mutum salula a gare sa zaka ba shi kudin salular to kudin me ake ce musu akwai wata kalma da ake yi a Hausa kudin da zaka ba shi tukuiti a wannan ba tukuiti bane mun gane ko tukuiti misali kaman za ku yi mini kyauta sai ku ba sahal ya kawo mini idan sahal ya kawo mini sai in ce sahal am shiga tukuiti mun gane ko wannan shine kenan jayyid to asali dai abinda ake ce ma sadaqi kaman wani biya ne na mace mun gane ko kenan idan muka gani a wajen ma'anar sa malamai suke cewa lil mar'a ma'ana na mace ne ashe sadaqin ba na mi ba na dangi ba idan muka lura kuma a wajen mu kasar Hausa zaka gani akwai wata al'ada da in aka kawo ma mace sadaqi kudin sadaqin na rarraba su ake ga dangi wasu ma kakanni ake raba ma kowace kaka sai an kai mata ba ashe ma ba kwanan ga akwai wata me yake da suna diyar wanmu haka akai da aka kawo mata sadaqi aka rarraba akai kashe mu raba kakanni duk aka tura musu uwaye mu duk sai da aka tura musu ga kudin sadaqin wance mun gane ko to kun ga wannan bai dace ba sai idan ya kasance akwai yardar yarinyar ko an shawarce ta idan an shawarce ta babu lahi akan wannan amma sadaqi na mata ne me Allah yake cewa wa atun nisa asadaqatihinna nihla kina ku ba mata sadakar su ku ba mata sadakin su kinan nasu ne ba na kowa ba matsayin sadaqi a addini a cikin aure shine rukuni ne ko kuma sharadi ne daga cikin sharuddan aure ba a kulla aure babu sadaqi mun gane ko ba a kulla aure babu sadaqi kuma sadaqi kala biyu ne akwai as-sadaqul hissi akwai as-sadaqul ma'nawi ma'ana sadaqi na abu gashi wanda ake gani da kuma sadaqi na ma'ana sadaqi na abin da ake gani shine ma'anar misali ka bata kudi misali ka bata wani gida ko ka bata wata gona ko wata salula ko wata dai me yake da suna wani abu dai wanda ake iya amfani da shi a duniyance mun gane ko to wannan shine as-sadaqul hissi ana iya taba abun as-sadaqul ma'nawi shi kuma shine sadaqi ne wanda ba a ganin sa kamar misalin sadaqin ki shine zan koya miki alqur'ani inna aureki karatun alqur'ani ana ganin shi ba a ganin shi mun gane ku kenan abu ne wanda yake a cikin ma'ana mun gane ko ko kuma zan koya miki wani abu dai ko kuma me yake da suna na miki alƙawarin inna aureki sadaqin ki shine zan barki ki kasuwancin ki ki ta duk inda kike so mun gane ko ki tai Dubai ki tai ina ne to kun gani shi ma wannan abu ne wanda ba a ganin sa ma'ana ne mun gane ko wannan shine kenan hadisi na farko a cikin wannan babin hadisi shine hadisin Anas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam a farkon hadisin an Anas bin Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik yardar Allah ta kara tabbata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa a'taka safiya ya antar da safiya waja'ala itqaha sadaqaha sai ya sanya antar da ita ya kasance shine sadakin ta wannan hadisin ana sake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya antar da safiya sai ya sanya antar da ita shine sadakin ta wa ake ce ma safiya safiya dai ce daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam asalinta ita tana ɗaya daga cikin ahlul kitab ma'ana daga cikin yahudawan Madina da ake ce ma banu quraiza suna ɗaya daga cikin yahudawan da suka yi hito da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma asali ma an kamo ta ne a wajen yaki da aka yi mun gane ko lokacin da aka kamo ta tana ɗaya daga cikin meke da suna mata bayu da aka kamo to kun sai yana ɗaya daga cikin al'adar yaki idan aka yi ana rarraba ganimar da aka samu da aka rarraba ganima sai ita wannan safiya kin sai ta shiga a cikin rabon dihyatul kalbi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mala'ika jibril yake zuwa a cikin siffarsa a wajen manzon Allah to sai ta sai ya kasance dihya shi ya samu safiya to bayan an kare rabo daga baya sai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah namanta Umar ne ko Abubakar sai ya zo a wajen manzon Allah ya ce ya manzon Allah rabon da aka yi fa daga cikin waɗanda aka raba mata bayu akwai diyar sarkin Banu Quraiza da aka kashe mun gane ko yace ina ganin wannan yarinyar ba da dihiya ta dace ba da kai ta dace mun gane ko domin tana iyawa auren ta zai zamantowa amfani ga musulmai to haka kuma akai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka kirawo dihiya yace ya bar wannan rabon da aka bashi ya kawo safiya aka bashi wata mata aka bashi wata baiwa ta daban shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo sai ya bata zabi yace zan baki zabi in kina so zan antar da ki musulunta in aure ki mun gane ko sai tace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi koda a ce baka ce idan na musulunta zaka aure ni ba yace ni dama musulunci na gamsu da shi ina da niyyar musulunta mun gane ko tace ita dama tana da niyyar musulunta koda a ce bai ce zai antar da ita ba ita dama za ta musulunta tace kuma a can da babu wani mutum da take ki a duniya kawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko dan saboda me dan saboda ta hanyar addinin sa aka kashe mata uba ta hanyar addinin sa aka kashe mata wa aka kashe mata miji mun gane ko akwai mijin ta na farko wanda take so hiyar da kowa haka aka yi safiya ta musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta kuma haka aka yi dalilin aurenta sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to tunda dai mutanen kabilar safiya suna a hannayenmu yanzu sun zamanto surukan manzon Allah to ya kamata a ce darajar ita wannan safiya kin darajar sarakuta ta da manzon Allah mu antar da waɗannan bayin su koma a gidajensu mun gane ko dalilin wannan duk wanda yake da wata bawa ko wata baiwa ta kabilar Banu Quraiza suka rabu da su dan saboda suna ganin rukan su kawar sun cuta ma surukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne haka akai kuma dalilin antar da su da mutanen Madina suka yi su ma waɗannan mutanen suka shiga a cikin musulunci kun ga albarkal aure mun gane ko wannan hadisin dai abin da yake nuna mana shine ashe sadaki ba dole sai ya kasance ta hanyar kudi ba hatta abun da yake na ma'ana yana zamantowa sadaki kun ga antarwa ba abu bane na mi laysa shay'an malmusan bal shay'an ma'nawiyyan ana ba abu ne wanda ake tabawa abu ne wanda yake a ma'ana ne yake mun gane ko sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana har yanzu yana ɗaya daga cikin manufa ta aure a musulunci shine a meke da suna sada zumunci a tsakanin al'ummar da babu asalin zumunci a tsakanin su a sada zumunci a tsakanin su kun ga dalilin wannan auren na manzon Allah da wannan matar an samu zumunci a tsakanin mi yahudawa da musulmai dalilin wannan ma suka yi ne suka shiga a cikin addinin musulunci wannan shine kenan ma'anar wannan hadisin sai mu zo a hadisi na gaba shine hadisin sahal bin sa'd bin sa'idi malike cewa an sahal ibn sa'd bin sa'idi an karbo daga sahal bin sa'd as-sa'idi ma'ana dan kabilar sa'idi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa ja'atuhum ra'atun wata mata ta zo masa faqalat sai tace inni wahabtu nafsi laka ni na baka kaina faqamat tawilan sai ta tashi sai ma'ana sai ta yi tsaye ta jima ma'ana ta jima a tsaye mun gane ko manzo Allah bai ce mata dai komai ba a wata riwayar sai da manzo Allah ya kalle ta sama da ƙasa fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah zawijni ha ka aurar mini da ita illam yakul laka biha haja idan baka da bukatar ta fa qala sai manzo Allah yace hal indaka min shay'in tusdiquha har kana da wani abu da zaka bata a matsayin sadaki fa qala sai yace ma indi bana da komai illa izari hadha sai wannan zanan nawa ma'ana wannan zanan shi kadai na mallaka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace in a'taitaha izaraka idan ka bata wannan zanan naka jalasta wala izara lak zaka zamna kai kun baka da zane mun gane ko sai manzo Allah yace masa faltamis ghaira hadha ka nemi wani abu wanda ba wannan ba qala sai yace ma ajidu ya manzo Allah banda komai bazan samu komai ba qala sai manzo Allah yace faltamis walau khataman min hadidin kaje ka samu ko da zobe na karhi ne faltamasa sai ya tayi nema falam yajid shay'an bai samu komai ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace masa hal ma'aka shay'un min alquran har akwai tare da kai wani abu na alqurani ma'ana ka haddace wani abu na alqurani qala na'am sai yace fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace zawwajtukaha na aurar maka da ita bima ma'aka min alquran da abun da yake tare da kai na alqurani wannan shine hadisi wannan shahararre ne ba sai an yi magana mai fadi akan sa ba ko wata mata ce ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah na baka kaina mun gane ko yana ɗaya daga cikin abun da Allah madaukakin sarki yake bance manzo Allah da shi shine shi ya halatta a gare sa mace idan ta bashi kanta ya karbe ta a matsayin mata ba tare da sadaki ba mun gane ko wannan shine kin wannan khususiyya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai kinan baya halatta a yanzu a wannan zamani wata mata ta zo ta ce ta baka kanta shikenan ka je a daura aure ba tare da sadaki ba ku ta baka kanta sai ne sai an ba da sadaki mun gane ko yana ɗaya daga cikin dalilin fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin idan wata mata ta baka kanta ya kai manzon Allah to ya halatta ka karbe ta a matsayin mata amma wannan hukuncin ya shahe ka ne kai kadai banda sauran mu'minai kinan wannan me yake da suna sai nuna mana ya ci karo da wani nau'in aure da ake na zamani da ake ce ma zawajul hiba auren kyauta mun gane ko auren kyauta a lokacin kakannin mu an yi wannan irin auren yana ɗaya daga cikin irin wannan auren da ake yi me yake da suna na ƴar ma'aiki ban san ko akwai wanda yake da tarihi irin wannan auren ba auren ƴar ma'aiki ban san wanda yake da cikakken tarihin naman tashi a asali yanda yake ma'ana dai za a baka matar ne ta dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an baka ita shikenan mun gane ko babu latizan da yake da tarihin sa auren ƴar ma'aiki dai insha Allah zan yi binciken shi in binciko shi zan ba ku labarin yanda auren yake a lokacin Hausa suna shi sosai musamman a wajejen meke da suna wajejen Nigeria nan da wajejen Maradi da Zantar to kinan wannan auren baya halatta a musulunci ba'ana dai ko ta baka kanta dole sai an sa sadaki wannan hadisin yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna muna shine ashe ya halatta kamar yanda namiji ya halatta yace yana son mace haka ita ma mace ya halatta tace tana son namiji babu lahi a ciki idan muka ga auren manzon Allah da Khadija akwai wannan ko babu haka akai ko Khadija ita ta nemi manzon Allah to haka ita ma wannan matar manzon Allah bai ce mata ba abinda kika yi rishin kumiya ne kinan babu wani rishin kumiya kinan ya halatta mace ta ga da namiji wanda yake mai riko da addini tace tana son sa da aure mun gane ko ba ta ce wai kana birge ni ba idan tace kana birge ni to wannan mazinaci ya ce mun gane ko wannan shine kinan ma'ana ina son ka da aure wannan shi zai kawo mu ga me yake da suna ga sharuɗa na neman aure ko kuma sharuɗa na kallon matar da zaka aure domin idan muka ga anan lokacin da tace tana son manzo tace ta ba kanta manzon Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa ya kalle ta da ya kalle ta sai ya maida kansa ma'ana bata birga sa ba mun gane ku kinan wannan hadisi nuna cewa ya halatta ashe matar da kake so ka aura ka kalle ta mun gane ku kamar yanda yazo a hadisin Jabir yace ya ga wata mata yana so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa a nazarta ilaiha shin ka kalli wannan matar da kyau wanda kake so sai yace a'a yace sai yace fa kuntu atakhabba sai na kasance ina boyewa ina mi ina rigon ya take mun gane ko to kina ne sai mun cewa idan ka ga mace kana so ya halatta ka zan dan kallonta mun gane ko to wani lokaci ne ya halatta ka kalli mace akwai lokacin da ya halatta ka kalle ta akwai sharuɗa guda hudu in bambanta ba ina tsammanin uku ne nake tunawa sharadi na farko idan zaka je neman mace aure da kuma niyyar ganin ta don ka aure ta mun gane ko sharadi na farko shine an yaghliba ala zannika muwafaqataha ya kasance me yake da suna kana da yaqinin cewa za ta yadda mun gane ko ba irin wanda ba za ta ki yadda bace ba irin wanda za ta ki yadda bace ma'ana da kamin ka je kana tsammanin cewa in naje za ta yadda domin ni na dace da ita misali kai wani kasurgumin talaka ka je ka ce zaka nemi auren ɗayan bazum da Allah a hankalinka kana iya kawowa a cewa za ta iya tare da kai ga ka baki ba balarabi ba kun san su sun ce laraba ne ko to kun ga laraba kuma yana ɗaya daga cikin suna mafi yunci suna da kabilanci sai balarabi to misali mu dauki misalin ɗayan bazum na harko kai kasurgumin talaka ita kuma ɗayan mai kuɗi mai mulki ma kuma ma'aifinka ba kowa ba daga cikin masu sarauta kuma sannan kai baki to kun ga wannan za a iya cewa a tsammani za ta yadda ba za ta yadda ba kenan shine sharadi na farko duk matar da zaka tahiya neman aure ka kasance mafi yawancin zatonka zato ne zaka yi amma mai rinjaye kana tsammani ba kana tabbaci ba kana tsammanin za ta yadda akwai wanda ba zaka ma sa tsammanin za ta yadda ba to kana tsammani na farko na biyu shine malumin suke cewa Allah yaqsuda al-ladha kada ya nuhi jin dadi ma'ana wajen kallon nan nata in ya kalla ya ji dadi ma'ana kada ya je dan saboda in ya kalla ya ji dadi mun gane ko shine sharadi na biyu suka ce sharadi na uku shine Allah ya kuna bi khalwatin idan zaka kalle ta kada ya kasance a cikin wuri wanda yake kebantacce daga kai sai ita mun gane ko dole sai ya kasance mi wuri ne wanda akwai mutane wuri ne wanda me yake da suna shedan ba zai iya hin karhinka ba zuwa ka kai abin da yake iya wuce guna da iri mun gane ko sannan abu na uku shine an yanwiyan nikah ko kuma an yaqsid al khitba ya kasance yana da niyyar auren ta zai yi idan ta dace da shi ma'ana sai lokacin da ya shirya mun gane ko wannan sune sharuɗa guda hudu ya kasance kana da tabbacin cewa za ta yadda ko kana tsammanin za ta yadda na biyu ya kasance ba za ka kalle ta bane kawai dan ka ji dadi na uku ya kasance lokacin da za ka kallanta ba inda take ita kadai bace babu kowa sannan kuma na hudu shine kasance kana da niyyar in ta yadda auren ta za ka yi kun gane ko to wannan shine sharuɗa wanda in suka cika gare ka ya halatta ka je ka nemi yarinya aure ma'ana ka nemi ka ganta da niyyar aure mun gane ko wannan shine kenan har yanzu abinda wannan hadisi ke nuna muna ya halatta ashe me yake da suna aba me yake da suna alramma wanda baya da kodala aure da niyyar cewa qur'anin sa shine sadakinta mun gane ko wannan shine kenan insha Allah sai hadisi na gaba malik yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik yardar Allah ta kara tabbata a gare sa kahin mu yi wannan yana da kyau tattauna shi ma a cikin wani yanayi ne ya dace ka ga yarinyar kuma a ina ne ya halatta ka kalla a cikin jikinta mun gane ko wannan shine kenan mun ga dai akan cewa kallon ya halatta da wannan sharuɗan to cikin wani yanayi ya halatta ka kalle ta anan malumai sun yi kai kawo sun kaso wajen kaso hudu ko uku na harko su ne mazhaba ta hanbaliya mun gane ko su suke cewa wuraren da ya halatta ka kalla ga jikin mace shine suke cewa me yake da suna al-a'dha'is sab'a akwai wasu gabbai guda bakwai wanda suke bayyana ga mace lokacin da take aiki a cikin gida gabban su ne mi su ne me yake da suna karan hannuwa mun gane ko da kuma wuya abin da ya shahi nan ne inda lokacin da mace take aiki a cikin gida ba ta sa hijabi ko da wuya da kuma digadigai ko mace kwabri mun gane ko da kwabri to wannan ya halatta lokacin da mace zaka ganta kaga wa'annan wuraren nata a mazhaba ta hanbaliya kenan wannan hannuwan nata da kuma me da fuskar ta zuwa abin da ya kai da wuya da kuma abin da ya shahi kwabrinta da kuma digadiganta sai akwai malumai na mazhaba ta me yake da suna me yake ce masa al-Imam al-Auza'i shi kuma al-Imam al-Auza'i yake cewa inda ya halatta ka kalla na mace lokacin da ka zo neman aurenta shine yake cewa mawadi'ul lahmi wuraren nama mun gane ko mun gane wuraren nama ba ku gane ba jayyid bari mu ku tuna wani doctor mu lokacin da muke wannan darasin a meke suna a jami'a da kawo aka ce Auza'i ya ce mawadi'ul lahmi wuraren nama zaka kallo na mace sai kowa ta tambaya ina ne wuraren nama sai kira wani kato daga cikin dalibai mai jiki sai kawo shugaban tablo yace itsaye yace nuna mini mawadi'ul lahmi nuna mini wuraren nama a cikin jikinka sai ya kwashe da dariya da yake shi ma mai gidi suna mutun ne mai dan son wasa sai fara nunawa mun gane ko ya fara nuna ina da an ce muku ina zaku nunawa ya fara nuna baya nan ma'ana ka tattara ya fara nuna damutsa mun gane ko wannan sune yake cewa mawadi'ul lahmi yace kinan wannan wuraren ya halatta mi ya halatta a gansu a lokacin da ake zo a wajen neman aurenta mun gane ko wannan shine kenan bayan wannan akwai meke da suna malumai na mazhaba ta malikiya mun gane ko da mazhaba ta hanafiya ina tsammani su kuma suka ce ya halatta mutun ya ga mace wuraren da ya halatta ya gani a gare ta lokacin da zai neman aurenta shine meke da suna alwajhu wal kaffaini shine huska da kuma mi da kuma tahin hannuwa mun gane ko to anan ne su kun malamai sun yi musu acha suka ce ko kuma kun yi tsanani da yawa mun gane ko tahin hannu da mi da kuma huska sai aka ce musu dan me yasa kuka ce tahin hannu da huska ya halatta kawai a gani suka ce domin tahin hannu da huska suna nuna maka komai da kake so a cikin mace duk abin da kake so ka sani a cikin mace suka ce da kaga tahin hannuwanta da huska ta to ka sani aka ce musu dan me suka ce ita huska ita take nuna mace tana da kyawu ko bata da kyawu ina ɗaya daga cikin kuma nuha ta aure kyawu ko wannan shine kenan da izin ta tuna maka tana da kyau ko bata da kyawu suka ce su kuma a meke da suna tahin hannu za su nuna maka sirariya ce ko kuma dabkekiya ce mai kiba mun gane ko domin wanda take da jiki nan kinta ya yake cika yake ko wanda bata da jiki ko zaka gani nan kaman ƙasa yake yace to wannan shine idan mutum zai auri mace amma ya kasance kyawu yake dibi kuma a shi bai son mai jiki to ta huska suka ce zaka gane da ta hannuwa suka ce wannan shi kadai ne ya halatta mutum ya gane to amma dai mafi yawancin malamai suka ga wannan sun tsananta a ciki mun gane ko to mazhaba ta karshe shine ake cewa mazhabul zahiriya mun gane ko to su kuma suka ce komi na mace sai ka gansa kamin ka aure ta mun gane ko ya halatta kaga komi na ta kamin ayi aure to su kuma su ma aka yi musu acha aka ce sun yi mi sun wuce gona da iri mun gane ko kuma wannan shine ke sai dai mazhabawa da take ta tsaka-tsakiya shine idan ka zo ganin mace wadda zaka aura za ta hito maka ne a siffa ta yanda take zama a cikin gida idan tana aiki mun gane ko idan tana aiki babu hijabi ko kuma sannan ba su fika sa tuwahi wanda suke rihi a tahin hannuwa ba da sauransu ko ma'ana dai za ta shigo a cikin siffa wadda za ta iya ta dan bayyana meke da suna kaman siffar jikinta da kuma za ta ci ado ba za ta sa dai hijabi ba mun gane ko wannan shine fatawa wadda mafi yawancin malamai suka tai ta yanda zaka ga matar da kake so ka aura an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah zamu zo a hadisi na gaba hadisin Anas bin Malik yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa ra'a Abdurrahman bin Auf yaga Abdurrahman bin Auf wa alaihi rad'u za'faranin a gare sa akwai alama ta za'faran ma'ana lalle na za'faran kenan sau na za'faran fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace mahyam lafiya mun gane ko ma'ana mahyam kalma ce ta mamakin wani abu da baka taba gani ga mutum ba mun gane ko lafiya fa qala sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah tazawwajtu imra'atun na auri wata mata فقال سيمن ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي تيوا ما اصدقتها مي صداكن دا كيما wannan matar قال سيتي وزن نواتين نا بات صداكن مي يكي دا سونا نوي نا دان دبينو من ذهب نا زيناريا mun gane ko in ka doki dan dabino annan nata na ciki shi ake ce ma nawat da larabci to daidai nauyin sa daidai abun da ya bada na zinariya na sadaki ma'ana kudi ne wanda suke da danyen wa tunda anti zinariya ne ko qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace barakallahu lak Allah ya sa maka albarka a cikin auren aw limu walau bishatin sai dai ina umurtaka da kai walima koda da yar tumkiya ce mun gane ko idan aka ce koda da yar tumkiya ce ana nufin an yi son kai da mi abin da yi tumkiyar ko to kun ga wannan sai nuna cewa ashe walima nama ake so a ci kenan kalubale ga wanda suke walima su ci a'a ba za a yi burushet ba ai burushet almubazzaranci ne a'a a wajen walima babu almubazzaranci almubazzaranci shi dai ne a ci har arbasa kaca kaca ko almajirai ba za su samu su ci ba indai almajirai za su samu su ci ko an yi kaca kaca ba laihi amma dai walima ana so a ci nama mun gane ko wannan shine sunna na walima kun ga farkon abin da manzo Allah ya kawo ya ce awlim walau walau bishatin bai ce walau bi tamrin ba kuma wai anan an kawo magana ce ta talauci cikin ana cikin talauci ne ayimi ayi walima da yar tumkiya kinan wannan hadisin manzo Allah ne ya hadu da Abdurrahman bin Auf akan hanya da alama ta lalle na za'afaran to al'ada ce wanda mafi yawanci maza ba kamar misali al'adance anan cikin mu su aka sani ana ganin su da alama ta lalle ga hannu wa ake gani mata ko da an ga mutun da alama ta lalle ga hannu dai cikin biyu ne imma ya kasance ango ne ko me ko kuma akwai matsala ko wannan shine kenan ko akwai matsala me yake da suna matar shi ta sashi kwabin lalle ya mata lalle da dare mun gare ko wannan shine kenan misali ne na bada to kina wannan shine kenan da manzo Allah ya gaishe ce lahiya yace a'a ai aure nayi kina wannan sai zaman to dalili akan cewa ashe wannan al'adar da muka saba mu Hausawa ko wasu kabilu nasa ango lalle ba lahi bane a musulunci kun ga ko lokacin da me yake da suna izala ta shigo yana ɗaya daga cikin wanda muke wannan me yake da suna tsanantawa a ce babu wankin ango to kun gani kenan wankin ango bai ci karo da shari'ar musulunci ba inda zai ci karo da shari'ar musulunci shine idan ya kasance a cikin wankin angon an sa wasu ibadu a ciki misalin ibadun da ake sa a ciki mu a wajen madawa shine idan za a wankin ango yanda ka san ana meke da suna zanan suna haka ake yi ban san ko an gane zanan suna ba sai an gayyato malumai za a jera kujeru malumai su zauna tsakiya a zo a zamna ango idan aka je aka wanko shi aka kawo shi sai a zo a aje shi ayi kida kida ayi bushe bushe in gida ne wanda suke masu dan dama dama ba za a yi kida kidan ba amma dai za a kawo shi malumai su yi addu'a to kun gani wannan addu'ar da aka sa a ciki mu a wajen mu zamu iya mu ce wannan bid'a ne baya da asali addini to dalilin wannan mu a can an yi ya karshe sosai to akwai wuraren da ba a sa irin wannan al'amari na addini a ciki amma kuma zaka ji ana ce maka mi zaka ji ana cewa bid'a ne a'a wannan ba bid'a babu bid'a a cikin abin da yake ba na addini bane ma'ana al'amuran na ibadu a cikin su ne ake samun bid'a amma al'amuran na al'adu babu bid'a a cikin su yana ɗaya daga cikin misali wanga miki suna lallan da Abdurrahman yasa mun gane ko kuma manzon Allah ya tabbatar da shi bai ce yayi lahi akan wannan lallan ba da yasa domin al'ada ce ta Larabawa da suke yi wannan shine kenan sannan har yanzu abinda hadi wannan hadisi ke nuna mana ashe wai sa kudi masu yawa a cikin sadaki ba lahi bane a addini sai dai an yi kishiyar abinda aka hiso abinda aka hiso shine sadaki a saukaka shi ya zo a hadisi wanda maluman hadisi sun yi sabani wajen inganta sa wasu malumai suna inganta sa wasu malumai suna daifantar da shi daga cikin su akwai al-Imam al-Albani da yana daifantar da shi shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam khairun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unatan ko kuma aisaruhunna sadaqan matan da suka yi alkhairi suka yi albarka su ne matan da sadakin su yayi sauki mun gane ko kenan auren da yayi sauki a wajen yin sa Allah ya hisa masa albarka yadda auren da aka yi tsada aka sha wahala a wajen yin sa shi yasa malaman tarbiyya suke cewa duk matar da zaka aure ana so ta siffantu da abubuwa guda uku mun gane ko abu na farko shine a samu a tare da ita aljamal kyawu mun gane ko idan nace kyawu kuma abu ne wanda yake nisbi ma'ana ba kyawu ba wanda duk wanda ya gani zai ce tana da kyawu a'a kai a gare ka in ka kalla za ta mi za ta birge ka ba wanda in ka kalla ba sai ka kawo da kai mun gane ko a wanda in ka kalla za ta ji dadi kenan kai a wajen ka shine kyawun mun gane ko Hausa yake cewa me yake da suna me ake cewa akwai ni karin magana da ake na idan mutum ya kyamaci abu sai kaga wani ya sosa ko me ake cewa cikin wannan karin magana son wani kin wani mun gane ko kai baka son ta dan saboda a ganin ka ba ta da kyau amma kuma wani zai so ta a laraba su kuma suna dan karin magana da suke cewa li kulli saqitatin laqita ma'ana duk wata cintuwa akwai mai yadduwa akwai mai duk wata yadduwa akwai mai tsintuwa akwai mai tsintuwarta kana bisa moto sai ka ga katsin kai kadugo akan hanya dalla kana dan saboda kadugo kana tsayawa kace zaka doki kadugo mai moto amma dan yaro yana son velo ya biyo fa in ga kadugon nan zai tsaya doke ta ko aka wannan shine ma'ana duk wata yadduwa za a samu mai mai son ta wanda zai tsince ta wannan shine kenan kenan mai ke da suna na harko shine ana son jamal ma'ana kai idan ka kalla ba za ka kushe ba kai ta birge ka abu na biyu da ake so cikin siffa na mace shine kasance mai ke da suna as-salah ya kasance mata ce ta gari mun gane ko irin tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-saliha wannan shine kenan abu na uku da ake so ga mai ke da suna ga mace shine al-yusr ma'ana sauki a wajen aurenta domin wannan saukin shi zai sa a samu albarkar da ya kamata a samu a cikin mi a cikin aure to kenan wannan shine sufofi guda uku da ake so da duk matar da zaka aura a ce ta siffanto da su na harko ya kasance kai tana birge ka ba dole sai ta birge kowa ba na biyu ya kasance mai yake da suna mace ce mai addini ma'ana nagartatta na uku shine ma'ana ya kasance akwai sauki a wajen aurenta wannan shine kenan insha Allah a kenan daga nan zamu dakata anan lokaci yayi sati mai zuwa kenan zamu shiga a cikin sabon kitab in Allah ya yarda inda muka samu daidai Allah madaukakin sarki ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi